أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد تيجي مرة قراءة الكتاب الأربعين النووي للإمام النووي زعما تاشي القشن حديثنا عشرين بتركو مالك تو الحديث التاسع والعشرين حديثنا عشرين بتركو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حديث لقى معاذ بن جبل يقول لك فشع ذريش يتي قلت يا رسول الله نتي يا من الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة كمان لا بار أيك لمني وبذي سامع الجنة ويباعدني عن النار سنكم أيك لذي ليسا تذي لمشك أوفا سيما زال الله يتي مجل قد استعلت أنا عظيم للي كاي تنبيع غمد ونع الأمر ببا ما لم يستكتي أنا daga Allah ya ce ni kai tambaya akan alamun da kake ci saboda qadiyyar shiga aljanna da kuma tsira daga wuta abu ne babba, abu ne wanda ya tsallaka ce sai yayi aiki kabar kaza kai kaza kai to wannan wajen barin to wannan shine babban al'amari. Tana yiwa an kazo wajen barin ki da shan ku yi ta yin yaki da kai da zuciyarka tana so ta kai ka gobe kamar dota ku yi ta shan yaki da kai da bayin Allah to shi yasa yawan zala ce wannan al'amari ne babba dole ne sai mutum ya zake damsu sai mun zala ke ce mushi amma duk da girman shi wa inna hu la yasirun ala man yasallallah amma duk ko mai sauki ne abu ne mai sauki ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sare ba shi. Ibnu Rajab ya ce nan manzon Allah ya ce ne wa inna hu la yasirun ala man yasallallah yana nuna cewa kenan samun tawfiki akan mutum kawai mutum ya waye gari ya ganshi akan hanyar Allah yana abin da Allah ya ce to wannan abu ne wanda a hannun Allah yake ba al'amarin wani bane ba kai bane zaka zo ka dauki wani yana mutum ban zaka mai da shi mutum kinki ko yana wasu ka mai da shi ga wannan aikin Allah ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya wa manzo Allah ki cewa laisa alayka hudahu shin yadda su baya kanka walakin Allah ya hadi ban misha haka manzo haka Allah ki cewa innaka la tahdi man ahabbuta kai ba ka shirye da wannan kike so Allah ne ke shiryawa shi yasa manzo Allah ne ya ce to wannan shi abu ne wanda yake da sauki ga wanda Allah subhanahu wataala ya yi sarrafa shi wanda Allah ya ma gandakatan shi yasa Allah ki cewa fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna shi Allah ce fasalu yasihu li yusra kaga Allah shi ne ke fasalu yasihu za mu sauƙaƙe mushi bin hanya mai sauƙi kaga Allah ne yake da wannan shi yasa za ga bayin Allah ko manzo Allah ma kanshi wani lokaci sallallahu alaihi wasallam yana neman Allah shirye shi yana neman shirya daga wajen Allah Allahumma ya asaluka al-huda wa tuqa wal afafa wal jina saboda shiryewa a wajen Allah yake Allah ya dora ka akan hanyar da zaka zo kana yin shirye to wannan shine Allah ne yake da wannan kenan wannan mai sauki ne ma manzo Allah ce wannan kuma al'amari ne mai sauki din da girman shi amma dai abin da mai sauki ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sare ma manzo Allah yake ce mushi abinda zaka yi kawai shine ta'budullaha ka bauta ma Allah wala aula tushrik bi shay'a kadda ka hada bautar shi da wani wannan shine abu na farko ka bauta ma Allah ka kadaita Allah wajen bauta sannan kadda ka hada bautar Allah da wani abu manzo Allah yake cewa sannan kuma wa tuqimus salata ka tsaya da sallah wa tu'tiyaz zakata ka bada zakka wa tusuma ramadana kai azumin watan ramadana wa tahujjul baita sai kuma kai ziyartar dakin Allah idan ka samu iko malami suka ce kaga wannan shi yake nuna cewa ashe shiga aljanna samun tsira a shiga da ke cewa samun gamdakatar zuwa shiga aljanna da kuma nisantar wuta ashe yana tsayawa ne kalkashin dole sai a cika kullum musulunci kawo ko wannan hadisi raddi ne ga waɗanda su suke wannan kyakkyawan da zuwa ga Allah kaga dole sai mutum sai kai sallah sai kai zakka sai kai azumi sai kai baka ba wani kona ruwan kuma yanzu ka zo ka ce kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya saka cikin ruwan haka shi ya nisantar da kai daga azabar shi manzo Allah yake cewa hai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala abulluka sannan kuma bana nuna maka ba ala abwabil khairi abu sakohu hina alkhairi bayan wannan shine babban ki ne amma ko ba zan tsara nuna maka wasu kohohi na alkhairi wanda su ma za su tsara taimaka maka sai manzo Allah yake cewa as-sawmu jinnatun shi azumi ga kuwa ne malamai suka ce an ce ma azumi ga kuwa ne ma'ana azumi kariya ne ko tafsir ne suka ce a abin da ya shafi duniya da kuma lahira azumi kariya ne a duniya ya kare mutum daga samun cututtuka mun sani a likitoci ma sun tabbatar da cewa azumi yana kare mutum da samun cututtuka wasu cututtuka da suke kawo mutum sannan kuma azumi kariya ne ga sabon Allah wanda yake azumi za ka gani yana jaye ba sabon Allah sannan kuma azumi kariya ne ga shiga wata rana tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda ya azumi to wannan azumin ni ne ya ba
ni zan sa kuka mushi kaga Allah in zai sa ko in zai sa kuma ko ba sa kuma zai shi ne ya sa bawa aljanna ya tsare da shi daga shiga wuta
Allah yake cewa azmi da kuwa ne azmi kawiya ne suka ce aljinna almar sabun bihi abinda ake kawai abinda yake zama kawiya ga mutum kuma ba zai yi a halin yaki ai akwai abinda ba ya aski aiki da shi to kaga ka dauki shi ma azmi an sa shi an bada yake cewa an abba shi cewa junna ne saboda kamar yadda muka ce zai zama to kawiya ne ga mutum da shi suka sanan kawiya ne ga mutum sanan kuma kawiya ne ga shiga wuta
na'am
sai mun dalla ta wasu sanan ba ta tutsi wa safi'ata kama yutshiru al-ma'u an-nar mun dalla ku cewa ita kuma sadaka tana buce kace tana bucewa ko tana kashewa tana kashe kuskure tana buce kuskure kama yutshiru al-ma'u an-nar kamar yanda wuta yake kashe kamar yanda ruwa yake kashe wuta kamar yanda idan wuta dena take ci idan ka dau ruwa ka zuba a ciki wannan wutar za ta mutu to haka idan kana sadaka Allah subhanahu wataala yake gafarta maka kusuru ana ne yake fara da yake aikatawa to wannan sadakar tana shani su dan kawo su sai wallahi yake cewa wa salatu wajhi fi jawfi li haka nan ita ma sallar mutun da zai a cikin duhun dare ita ma tana buce kusuru tana yini tana dan kawo kusuru mutun ya mun layi da mutun zai fi jawfi layi suka ce an ce jawfi layi ne ana nihin ai tsakiyar dare ko wasu kullai tsakiyar dare tsakiyar duhun dare ko cikin duhun dare to wannan sallar da mutum zai yi yana an karewa mutum laifuka ya mulle ya kuma ko ba komai ma ai sunna ta kan ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya tabbata akan ta shi manzo Allah da zaman to a hakke shi ma wajibi ki kullum sai yayi Allah ke ce mishi wa minal layli fatahajjaj bihi nafilatan lak daga cikin dare ka tashi kai kokari wannan kali ne a gare ka ya Allah ce asa an ya ba'asa rabbuka maqama da ya kusa ma ubangiji ya tada ko wannan dinne abun yabo ga daga kiyama shine Allah ya baka wani matsayi to kaga wannan shine cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan Allah yana hudi a hadisi hallo sunna ce ko a ce dabi'a ce ta mutane ce manzo Allah ke cewa alaykum bi qiyamil layli fa innahu da'u salihin qablakum da rijin da muke yi kiyamu lalle saboda dabi'a ce ta mutanen kirki kafin sai manzo Allah ke sannan kuma wa manhatun ala jibin sannan kuma kiyamu lalle tana hana mutum ya ringa wada cikin abin da ya zama to zini ne to manzo Allah ke cewa mukaffirul lisayiat hallo yana kankare laifin kuka sannan kuma wa maqwadatul lijaya an najasan kiyamu lalle tana tahiyya da tuttuka alki kisa za ga duk wanda yake kiyamu lalle to wallahi tuttuka da wanda za su da wanda zuwa mutum yau da gobe yau da gobe yau da gobe to shi ne zai fita da su wani yanayi tansiyan wani diyabet wani zahi wani abubuwa ne kawai kai Allah zai kama ka su to shi saboda kiyamun lalle ba an wasu ba wata motsa jiki ne kaga motsa jiki ne a ga mutum sannan kuma ga kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai yana yi rumbayin shi wanda take kiyamun lalle wallazi ya yi tuna da wanda ya musu da mafiyara yake yana cewa yake cewa su ta jafa da kuma na za su ruka ta jafa da ne gobe amil mabaji sannan yake dalla na cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjaru kadan ne ma daga dare suke bauci bayan Allah kisa yana da kyau gaskiya a ce musulmi ya ware ma kan shi wani lokaci cikin dare ya tashi kawai koda abin da ya sauka yayi ya roki Allah Allah subhanahu wa ta'ala shige mushi gaba yau mu tsaye a kallon mawa shi na'am ah bare yayi manzo Allah ya karanta wannan ayat bayan ya hudu wannan bayani sai yake cewa sun matala sai manzo Allah ya karanta wannan ayat ta tajafa jibudu Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labari game da bayin shi malamai sun ce wannan ayat ta sauka ne ga sahabbai waɗanda suke jiran sallar isha sun yi magana ba suna jiran isha tunda isha an zamanto a zamanin manzo Allah ana jin ta cikin kusan dare to su ga lokacin barcin yayi amma sai kiyin barcin sun zo suna jiran sallar isha shi ne Allah ke tattar da ya ba junubu suna nisantar da haƙar kauran su ko ka ci haƙar kauran su suna nisanta game da anil mabaki game da barin shunhuda sun bar makwancin su sun zo suna jiran sallah a wata ruwa yake cewa sahabbai sun zama to kamar suna yin nafila ne tsakanin magruba da isha kafin isha ta zo to sun zama suna yin nafila to shine Allah ke ba zaka ta to su haka da su suna da santal game da barin shuhuda sai Allah ke cewa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bauta ma ubangiji su suna masu tsoron rahab suna masu tsoron hukumar Allah sannan kuma suna masu kwaɗayin samun rahama Allah sai Allah ke cewa sannan kuma wayin ma razaqnahum yunfiqun da kuma abin da muka auta su suna ciyarwa suna ba da duk wani haƙi ya ci a kansu sai Allah ke cewa bala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum Allah ce ghaiba ta san ba abin da aka koye mata min qurrati a'yun na farin ciki falata ya Allah ke cewa jaza'an wannan abin da aka koye ma rai na farin ciki sakamako ne bima kanu ya'malu da abin da suna aikatawa haka kenan wannan masu kiyamul layl ake magana kaga ummu tana kiyamul layl mutum bai san ba ai nake cewa sakamakon da Allah ya buru shi da farin ciki kamar yadda aka ce manzo Allah asa an yi ba aka karbu ka maqam mahmuda Allah ta manzo Allah ya kusa ma in kana kiyamul layl ubangiji ya kai tada ta wani matsayi abun yabo wanda kowa yake san wannan matsayin shine kuma shafa'atul uzma wanda abin da ya ga zuwa dukkan annabawa hal annabawan da ake gani suna da kusanci da Allah to a ranar suna so su je wajen Allah amma manzo Allah shi kadai ne zai bayyana shi ko ya je kuma ya samu abin da ake so to ta ga wannan daga cikin asar na kiyamul layl to haka shi ma ba wa annabi kiyamul layl Allah ya ce to fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu ghaiba ta san ba abin da aka koye mata na farin ciki sai Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malu wannan kuma sakamako ne da sababin abin da suka zama suna aikatawa suna kiyamul layl sannan kuma suna ce ba da abin da muka auta su manzo Allah shine ma'anin hatta balaga ya'lamu shine ce har sai da ya kai ya'lamu kinan aya ce manzo Allah ya fahimta sai malaka yayi magana ka cewa tun maqala sai shi wannan sahabi yake cewa sai manzon Allah yace ala ukhbiruka bi ra'sil amri shin bazan baka labari ba ga shugaban al'amari wa amudihi da kuma jimshikin al'amari wadi wata salami da kuma kololo al'amari shine tuzan al'amari kace kololo al'amari qultu sai ma'az yace bala yace eh ya rasulullahi ba ni labari to manzo Allah ce yake ce mushi ra'sul amri al-islam shugaban al'amari shine musulunci wa amuduhu jimshikin shi kuma shine as-salatu shine sallah wa dirwatu salamihi qululu al-amru kuma shine al-jihadu shine jihadi malamai suka ce nan manzo Allah ce ra'sul amri abin da yake ni da al-amru nan addini shine shugaban yake cewa shugaban addini shine musulunci kaga mutum baya addini matakin musulunci na farko shine kalmar shahada bayan kalmar shahada mai zai biyo baya sallah to bayan sallah kuma za a biyo sauran zakka da sauran hajji hadi kuma shigo ciki to kaga shugaban al'amari shine musulunci shi yasa ma a hadisin Aisha manzo Allah ya ce wa man ahadasa sai ya ce mine fi amrina kaga amrina kenan addinin wannan namu kenan kaga al'amari nan ana nihin addini sai wannan sahabi yace sun makala sai manzon Allah yace mishi ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi to shin wai bana baka labari ba da abin da zai zama to kammacin wannan duka shine abin da zai zama to mallaka wannan ma'ana idan kai wannan abin to kamar ka mallaki kololo al'amari ne ka mallaki shugaban al'amari sannan kuma ka mallaki jimshin al'amari menene kullu bala ma'az yace sai yace eh ya rasulullah na'am ka bani labari sai manzo Allah ya kama harshen shi ne fa aka da bisa sai manzo Allah ya kama harshen shi yayi nuni sai ya ce mushi kuffa alaika hada yace ka kiya ka rike wannan ma'ana ka rike wannan ka kiyaye wannan takka ringa surutu da shi a koda yaushe ko duk abin da zani kace ka yi ka hadi shine ka rike wannan sai ma'azu yace ya nabiyallah ya annabin Allah wa inna la mu'aqiduna bima takallamu to wai shin Allah zai kama mu da abin da muke faɗi yanzu na ce wani yayi kaza na ce an yi kaza na ce kaza yanzu za a kama mu da wannan to manzo Allah ce mushi takalat ummu to ma yake ka yi faruka ma'ana wannan kalma ce ana faɗin ta ba wai ana nihin abin da take nihi ba a cikin sunna malamai suke cewa akwai kalimatu wanda ana faɗin su amma ba wai ana nihin hakikatu ba to ana faɗin su ne akan wata mana kama manzo Allah ya ce mana sahabi wai haka kuka ji an ce mushi a sakilat ka umuka kuka ji an ce mushi a wailaka in wannan ana nihin su ba wai ana nihin ma'anar su ba kawai ana hauɗi kamar kana tausayawa mutum ne kamar ka ce kai tanka
ka maka ce kai kai wannan abin tausayi ne baka ma fahimci hakan ba kenan kina wannan manzo Allah ke ni sai manzo Allah ke ce musu to shin wai wa hal yakubun nasa ala wujuhihim shin wai ana kifar da mutane ne a sa su muta ala wujuhihim akan fuskokin su au kala alama na sun sai ce ko kuma dai ana kifar da mutane ne akan zozal hancin su a sa su muta kawai haka nan ba dan koyi ba illa hasa'idu hasadin ai kawai ana sa mutane wuta ne da abinda harasinan su suka girba ma'ana wai ba sa ana sa mutane wuta ne akan kawai huskar su a kifar da su a sa su akan huskar su ko akan zuzamacin su ko akan wani abu a'a ana sa mutane wuta ne akan abinda harshen su suka girba ma'ana su mun da manzo Allah so yake ce mutum shin mutane ana sa su wuta ne kawai akan huskar su ko akan abin da suka kalla ko akan abin da suka wani a'a ai dama asalin shiga wuta shine harshe ne ke kai mutum abinda harshen su suka girba ne malamai suka ce nan an sifanta harshe yake cewa abin da harshe ya hudi kamar wani abu ne wanda aka noma aka zo kuma ake girba shi suka ce saboda dan adam ya zama to yana shifka alkhairi yana shifka sharri to kuma yaushe ne zai girba ranar tashar kiyama ne zai yi girba ai mun san girba ko shine yankewa kamar wanda suka yi noma in an yi arzi an shifka amfanin gona akwai lokacin da yake kai aje a yanke wannan amfanin gona to wannan shi ake cewa alhasad ko alhasad Allah ke yi asmar qurani da wanda zaka gona ke cewa atu haqqahu yawm hasadi ku ba da haƙƙin shi ranar da kuka yanke wannan amfanin gona to shine wanda zaka ce shin ana sa mutane wuta ne akan fuskokin su a kifar da su kawai saboda huskar su ko saboda abin da suka saba kalla shin wanda zaka ce a'a to ai ana sa mutane wuta ne akan abin da harashin su suka yanko musu suka aikata malamai suka ce kaga a nan ana nuna cewa ashe babban abin da yake halakar da mutane shi ne abin da mutane suka bari saboda suka ce shi haushe shi ne jagora suka ce kaɗan ne ma za ka samu mutum ya aikata wani laifi ba za ka samu haushe ya yi musharaka a ciki ba da aikin da za ka mutum ya aikata shi za ka samu haushe na tarayya in shirka ce ya yi haushe na tarayya in giba ce ita ce ma shugaba in riye ce ita ce shugaba kaga haushe yana gaba to da haka ummul aba'isan halakar da mutum shine haushe kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam ya kiyaye abubuwa guda biyu wanda suke sa yake afu da yake cewa hadisi yake cewa mafi yawan abin da yake sa mutane wanda sune al-jawfani aktharu ma yudkhilu an-nas an-nar yake cewa al-jawfani sai ce al-fam wal-fam sune rami guda biyu ko kace ciki guda biyu wannan shine baki da kuma gaba da kuma gaba kaga baki sau biyu baki sau biyu ne shine zai sa ka kai da mutum annabi manci kaza sannan kuma shi ma gaba kisa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake sifa da wasu yake cewa walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim sawasu to kaga wanda yake nuna hatsarin halshi kisa Allah subhanahu wa ta'ala yake umurta bayin shi ko da za su yi magana to su yi magana mai kyau Allah ya tawo kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan fatima bayina da zasu magana to su yi magana mai kyau haka shi manzo Allah ke da hadisi wanda zai yi magana man kana yubil billahi wal malaikatu fa liyul khairan aw liyusmu to kaga wannan hadisin wannan aka dauke yana da yakan su da abubuwa da yawa abinda manzo Allah yake yayi bayani a ciki zaka dauka cewa kaga babban abin da zai sababi na shiga aljanna da kuma tsayarta ga wata shine mutum ya kiyaye na farko da ya kiyaye hukunnan musulunci kaga wanda ya zama to ya bar hukunnan musulunci kuma ya zuke kula da nafila kaga wannan kamar shi yayi ya ban abin da ake so yayi kuma ya zo ya kama wannan shine malamai suke cewa kamar wani mutum ne ya zo ya kwana yana sallah in a ce ba tun minuti 12 ya kama yake ta sallah yake da sallah kawai da aka yi alfa yake da kuma ya banda ya sa asuba to suka ce yayi asuba ya yi ya mishi da kwana yana sallah tun da so ya ce asali ita ce abin da aka nema to kai ka ban abin da aka nema kai kuma ka zo kai wani abin da bai ba to kaga su wannan su ne asali dole ya mutu ya kiyaye wa'annan to kwana na filoli su na filoli suna taimakawa ne suna taimakawa ne kamar yadda hadisi ya wuce idan an zo da bawa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaya cewa ku leka ga sallar bawa ta cika ko kuma da sauwa in ta cika a ce eh Allah ta cika idan ba cika ba sai Allah ce to ku leka ga bawa na filoli da yayi idan yana nuna lafiyoyi da aikata salloli ne sadaka ta tsauri azumin ta tsauri sai a faso sai a cike mishi da su kaga amfanin nafila shi yasa zaka ga ko sahabin da manzo Allah ya ce mishi wanda yake mishi abin wanda yake manzo Allah aiki sai manzo Allah ya ce mishi ka tambaye abin da kake so yace sal ka tambaye abin da kake so sai wannan sahabi yake yake cewa as'aluka murafaqataka fil janna ya manzo Allah ina so in zama ku abokin zaman ka aljanna sai manzo Allah ya ce mishi eh ka samu an baka wannan amma abin da nake so ka taimaka mu wajen yawan yin sujada mana wajen yawan yin nafila sallan nafila bayan ka yi fawalla to ka yawaita yin fawalla ka yawaita yin fawalla wannan shine abin da zai kara taimaka maka kaga ita fawalla tana dawo tana zuwa a mataki bayan mutum ya bada ya nafila ko nafila tana zuwa ne bayan mutum ya bada fawalla to wannan shi ya tsaya da abin da hadisi yake ya mu kuma insha Allah mu da kafa an san da ka tabbata lokaci kuma mun dan bayani da su a wannan hadisi insha Allah.